Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyaushe. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballa muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiya mai fafutukar kwato wa almajirai haƙoƙinsu ta ce suna shirin gabatar da wata doka da za ta kyautata makomar almajirai.
Kai muna son mu samu doka ina zuwa majalisar tarayya ya kasance cewa za gwamnati za ta iya hana dokan da zai iya hana iyaye su ba da yaransu wanda ba su kai shekaru 12 ba.
Sannan za ku ji yadda gwamnatin jihar Borno wato a Najeriya ta karrama matashin nan da ya lashe gasar karatun Alkur'ani mai girma ta duniya a ƙasar Saudiya. Muna kuma tafa da shirin da rashin ta yi da basharhin jaridun Najeriya. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. An sake samun wani jami'in leƙen asirin Amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa akan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Wani lauya mai suna Mark Zaid wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu ya tabbatar da labarin bullar mai kwarmatan na biyu din ga muryar Amurka. Zaid ya ce sabon mai kwarmata bayanan yana da abin da lauyan ya kira masaniya ta ainihi game da tattaunawa ta wayar tarho din da aka yi da Trump, wanda hakan ke tabbatar da ainihin korafin mai kwarmato na farko na cewa Trump ya buƙaci gwamnatin wata ƙasar waje da ta kwakulo wata tabargaza game da ɗan takarar shugaban ƙasa shekarar 2020 Joe Biden. Kafin wannan lokaci Trump na korafin cewa mai kwarmata bayanai na farko ya gabatar da abin da ya jiyo ne daga waɗanda su ma jiyowa suka yi game da wayar tarho ɗin da Trump ya buga ma Zelensky. Kiran ya nuna Trump na gaya wa Zelensky da ya binciki zargin aikata almundahana a Ukraine da ake ma Biden da ɗansa Hunter. Lamarin da ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige Trump da Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta yi. Jiya Lahadi, 'yan sandan Hong Kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama, yayin da dubun dubatar masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan titina suna yin birzida umarnin hana rufe fuska. An yi ta ganin masu zanga-zangar na kai komo cikin birni rike da lemomi yayin da ruwan sama ke shekowa kansu. Ranar Juma'a gwamnatin Hong Kong ta hana mutane sa abin rufe fuska a wuraren da ake zanga-zanga ta wajen amfani da wata doka ta ɓaci ta tun zamanin mulkin mallaka, wadda rabon a yi amfani da ita tun a shekarar 1967 don murƙushe wata zanga-zanga. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da aka rufe rumfunan zaben Majalisar Dokokin Ƙasar Tunisiya jiya Lahadi, jami'ar Inhad mai sassaucin ra'ayin Islama ta doshi yin nasara. Sakamakon binciken jin yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu ya nuna jami'ar Inhad na iya lashe kujeru wajen 40 daga cikin jimillar kujeru 217, yayin da jami'ar Heart of Tunisia ta su hamshakin mai kafofin labaran nan Nabil Karowi kuma na iya cin kujeru 30-35. Sai dai babu wata jam'iyya da ake tunanin za ta iya samun cikakken rinjaye, wanda hakan yana nufin duk wacce ta yi nasara dole ne ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Zaben wanda shi ne na biyu tun da aka hamɓarar da shugaba mai faɗa a ji Zainal Al-Abidin Ben Ali a lokacin boren juyin juya hali na ƙasashen Larabawa a shekarar 2011. Ana masa ganin zakaran sanin dafin makomar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a yi ranar 13 ga watan Oktoba. Duka jami'in biyu sun kirawo taron manema labarai jiya Lahadi, inda suka ikirarin yin nasara. Ana kyautata zaton za a bayyana sakamakon zaben a yau Litinin. Domin dubata 'yan ra'ayin riƙau sun bazu kan titunan Faransa jiya Lahadi, suka yi ta zanga-zanga kan wani ƙudurin doka da zai amince ma mata da ba su da aure da kuma 'yan maɗigo su haihu ta hanyar dashe. Yanzu ma'aurata mata da miji ne kaɗai aka amince masu amfani da wannan hanyar haihuwa. Tunne ƙudurin dokar ya samu amincewa a majalisar wakilai, kuma za a kaɗa ƙuri'a a kansa a majalisar dattawa a wani lokaci a wannan watan. Muddin ƙudurin ya samu amincewa a majalisar dattawa, dokar za a kafa ta za ta amince ma mata 'yan ƙasa da shekaru 43 su yi amfani da hanyar haihuwa ta dashe, wadda ma'aikatar lafiyar Faransa ce za ta ɗau nauyi.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, masu ruwa da tsakiya harkokin da suka shafi al'umma sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su ɗauki matakan da za a inganta makomar almajirai a sassan ƙasar. Wata ƙungiya da ke fafutukar nemar wa almajirai ƴanci a Jos Jahar Plateau, Najeriya, wacce ake kira Morak a takaice, ta shirya wani taro wanda zai mai da hankali kan yadda za a inganta karatun allo da takaita zirga-zirgar yara da ke gararamba suna bara da sunan almajirci. Daga Jos, ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Shugaban kungiyar Morak, Alhaji Salis Muhammad Abdulsalam, ya ce a cikin shekaru fiye da 10 da suke aiki na taimakon 'yan gudun hijira, sun gano cewa yanayin da yara almajirai ke ciki yayi muni kwarai.
Suna zama matsala saboda ana akan koya wasu ɗabi'un da zai jawo ma al'umma damuwa, hadda da ake so ma su yi na Alkur'ani ba su yi cikakke.
To, bayan wannan taro me kuke niyan yi?
Akwai muna son mu samu doka zuwa majalisar tarayya ya kasance cewa gwamnati za ta iya hana dokan da zai iya hana iyaye su ba da yaransu wanda ba su kai shekaru 12 ba. Akwai yanzu dillalai wanda malamai ba na kware ba suke zaune ake kawo musu yaran nan, yaransu suke ciyar da wanda suka ajiye su.
Wakilin kungiyar Izalatul Bid'a wai kamata sunna a wurin taron, Malam Kawulle Abubakar, ya ce akwai ɗaruruwan irin waɗannan yara a cikin garin Jos da ke Azabtuwa.
A cikin binciken kuma da aka yi a farar gada, irin waɗannan yaran idan aka ce misalin ƙarfe 6:30 ta yi zuwa 7, to waɗannan yaran za ka ga sun yi cincirindo, sun ci kawakin hanya, amma in lokaci kaɗan ya hekale ina yaran suke hekarasa. Sun shishigo suna kwana ƙarƙashin teburin 'yan kasuwa, wasu baranda da shauransu.
Shugaban makarantar Al Rayyan da ke nan Jos, Nazif Yunus, ya ce iyaye su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu na kula da buƙatun 'ya'yansu.
Amma idan ka haife su da yawa, nauyin da yake kanka ka kwaɓe, ka tura wani malami ta shi bana fama da kanshi, wallahi wannan ni dai ba taɓa gani ba a gare su. Saboda haka ina ba da shawara a nan, ita gwamnati a jawo iyaye yaran nan, a wayar musu da kai.
Mai shari'a Nafisa Lawal Musa ta ce ya kamata gwamnati ta sa ido kan tsangayin karatu.
Ya kamata a sani iyayen da za su bayar sun san malamin da za su bawa, kuma gwamnati ta sani cewa tsangayu na karatun Alkur'ani guda nawa ne a cikin jiha, guda nawa ne a local government.
Wakilin kungiyar alarammomin jihar Plateau, Malam Salisu Usman, ya ce suna goyon bayan duk wata gyara da za a yi a harkar almajiranci, amma fa sai an dama da su sun fahimci alƙiblar da za a bi.
Damun muna baƙin ciki da gwamnati ta sa ƙafa ta shure mu ba ta tamu, saboda haka muna son mu a killace mu amma cikin mutuntawa. Tunaninmu da naku ya saba, ku abin da kuke hange mana daban, mu abin da muke hange daban.
Shugaban hukumar walwalar jama'a a jihar Plateau, Dr. Sumayi Hamza, ta ce gwamnati na buƙatar haɗin kan al'umma don cimma manufofinta.
Wanda sai an haɗa kai gabaki ɗaya, ko da gwamnati ta tsara doka, mu ɗin nan mu ne waɗanda za mu gaya ma gwamnati ana bi ko ba a bi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ta kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waƙa.
A kuma bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana. ayyo da magana ayyo ba abin da zai san hakura don nazo ne in fadi lolin bara ina ma ce ya yesu hakura ina ma za su fahimta su ankara cewa babu alkeri a kai yaran bara a kada ku fushi tukuna dan jira ku san me ke faruwa makarantun bara ai za ku ce ba ku sani ba uba ya ture dansa yaro kankani ba babu ci ba sha ba kai masa sutura ba gashi danga gani ba iya wanci yake ba anya Allah zai kyale ka baba da kansa zai nemi abuci sai ya nema wa gardi ya ci kana zai ci idan bai kawo ba ai mai dukan butul yayin wa ga duka gashi babu kyakkyawan makwanci ina amfani ka jefa yaron ka kunci ina amfani haihuwa babu karamci
kamar Allah a gaida mawaki Fresh Emia da wakarsa mai taken a yau. To gwamnatin jihar Borno ta karrama Malam Idris Abubakar matashin nan dan gudun hijira da ya zamo zakara a gasar karatun Alkur'ani mai girma ta duniya da aka yi a kasar Saudiya a watan Agustan da ya gabata. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dodabiu ya aika mana daga Maiduguri.
Malam Idris Abubakar da ya dan shekara 20 ne da haihuwa wanda har ma gwamnatin jihar ta lauya alƙawarin daukan nauyin karatunsa ganin cewa wannan matashi ya tsaya ne koyi a matakin karatun sakandare amma Allah ya ba su wannan dama. Kama abinda gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ke cewa
on behalf of the government and people of Borno state I wish to extend my
yace a madadin ni kaina da kuma gwamnatin jihar Borno ina taya wannan dalibi Malam Idris Abubakar Muhammad Murna game da wannan nasara da kuma cancanta da ya samu na gasan karatun Alkur'ani a duniya baki daya wato a kasar Saudi Arabia. Yace muna alfahari da kai a jihar Borno da ma malaman da suka taimaka maka har ka zama zakara wajen karatun Alkur'ani mai girma. Don haka zamu taimaka harkokin karatun ka har zuwa matakan digiri na biyu kuma zamu baka aiki nan take. Na da tambayi Malam Idris Abubakar din ko ya yake ji game da wannan nasara da ya samu gasan karatun Alkur'ani da gudanar na duniya baki daya wannan shekara.
Wannan falala ce daga Allah. Ku taimakon sa. Alhamdulillah. Nasara annan daga Allah ne. Kuma sai wanda ya zabi Allah ne yake zaba wanda yake ba nasara.
Sai dai commissioner ma'aikatar ilimi na jihar Borno Honorable Bello Ayuba yace wannan shine karo na biyar da Najeriya ke zuwa irin wannan gasan karatun Alkur'ani.
Najeriya ta dauki wannan ta sha nasara har sau biyar a shekara 32 har sau biyar tana zuwa na daya a duniya gabaki daya. Kuma har yanzu zan sanar da kai mutane su sani akan cewar wannan nasara da Najeriya ta yi har sau biyar sau hudun nan fa duka yan Borno ne. Yan Borno ne suke zama na daya na daya na daya har sau hudu.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة.
هارون داودبيو مريار أمريكا daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma da Allah yanzu kuma ga shirin da rashin tai.
Amma ba bi sa shashan ce ba kana ba bi sa sakan ce ba kudi a kashe da hanya mai jawo kudi a kashe.
Masarare assalamu alaikum. Yan kasuwa a arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa dangane da matakin gwamnatin kasar na rufe iyakokin ta na kasa. Wannan shine batun da shirin zai yi nazari a kai.
Sai kai gumi ka same abin ka ashe ka kashe shi ta hanya mai jawo
kudi a kashe ta hanya mai
madalla. Masu rarrai kimanin watanni biyu kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe iyakokinta na ƙasa, lamarin da ya katse dukkanin zirga-zirgar cinikayya tsakaninta da ƙasashe da ke makwabtaka da ita. Ma'ana dai wannan mataki na gwamnati ya haramta duk wata hulɗa ta safarar kayayyaki a mota ko ta jirgin ƙasa, walau daga Najeriya zuwa ƙasashe 'yan uwanta irin su Nijar da Kamaru da Benin da sauransu, ko kuma daga waɗancan ƙasashe zuwa cikin Najeriyar. Guda daga cikin dalilan da gwamnatin ta bayar shine dalilin tsaro. Baya ga shigo da kayayyakin da gwamnati ta haramta, kuma take zargi ana amfani da iyakokinta na ƙasa wajen shigo da shi cikin gida. To amma Alhaji Tijjani Sidi, guda cikin masu hada-hadar tufafi a kasuwar kantin kwari ta kanan Daba Najeriya, ya ce wancan mataki na gwamnati na mummunan tasiri akan harkokinsu, duk wanda cewa haramcin na gwamnati bai shafi ababen da suke cinikayyarsu ba.
Dangane da harkar rufe boda, a gaskiya harkar rufe boda abu ya yi tsayi kuma ya shafi rayuwar jama'a, ba ma wanda suke da kaya kadai ba, wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na Kano ya shiga cikin wani hali domin ba bako mai zuwa isa kaya ta ina dan dako zai samu abinci. Sannan kuma mutanen da suke da dukiyoyinsu a wajen kasan nan kwana 50 fiye da haka mutane suna cikin wani hali babu yadda za su yi. Kayan nan da ake shigowa da su ba fa sakaurinsu ake ba. Custom duty ake biya.
A tartibi ku wace hada-hada kuke domin su ita gwamnati musamman ta hannun hukumar custom sun fayyace wasu kayayyaki da suke cewa lalle haram ne a shigo da su.
To magana gaskiya kayan textile har yanzu ba su daga cikin kayan da aka hana a shigo da su kasan nan. Kuma yadda dan adam baya rayuwa sai da abinci, haka dan adam baya rayuwa sai da sutura. To garin a gyara economy, to gaskiya kuma za a karya al'umma saboda halin kakanuka da mutane suke ciki. Ina tabbatar maka da cewa Allah ne ya san iyakacin mutanen da za su fito ba su da naira 500 tasu, kuma su koma ba su samu naira 200 ba, kuma suna da iyali, suna da nauyi iri-iri a kansu.
To amma ta yaya kai tsaye za a iya cewa wannan mataki na gwamnati misali ya kai ta'azzarar da kake so ka bayyana?
To abin da aka ce ba mai zuwa isa kaya a gurinka, kai kuma naka da suke wajen ƙasa ba hali su shigo. To ya ilahi, ta ina harkoki za su motsa? Sai fa harka ta motsa, sannan talaka yake samun abin da zai je biya bukatar iyalinsa. Akwai yara marayu waɗanda ake yin cinike-cinike da dukiyoyinsu da Allah ya shar'anta a basu. Ta irin wannan ake yin 'yan cinike-cinike, da irin wannan ake zuwa sati ne kwana 10 ne ana kai musu abin da za a ciyar da su, a biya kuɗin makarantar su, a biya duddai bukatar su ta rayuwa, magani da sauran abubuwa.
Kun tinkari su hukumar custom don fayyace muku dalilin da yasa abin aka sa ku a jerin waɗannan mutanen da aka hana shigo da kayan ku?
To ai shi wannan rufe boda, gwamnati bata fito ta ce ta rufe boda ne akan dalilin abu kaza ba. Mu dai iyakacin tunaninmu muna ta tunani saboda harkar shigo da shinkafa ne. To in magana shinkafa ce, muna bai gwamnati goyen baya domin yanzu ana noman shinkafan nan da gaske, kuma an zo an bude kamfanonin gyaran shinkafan nan da gaske. Saboda haka wajibinmu ne 'yan Najeriya mu ba da goyen baya mu ga waɗannan abubuwa sun ci gaba. Amma kamar maganar sutura, masana'antun nan da akwai su, aka bari abubuwa da suka zo suka lalace, aka yi ta rufe kamfanonin nan saboda rashin wutar lantarki, saboda abubuwa iri-iri. Ya zama na sai kayan wajen nan ake kawowa. To irin waɗannan kayayyaki da ma ragowar abubuwa, ai banda mu ma da waɗanda ma suke fita da kayan da suka sana'anta daga Najeriya su kai ƙasar waje su siyar, su ma duk abin ya shafe su, saboda ba wani abu aka ambata guda ɗaya ba. Kuma kada gwamnati ta manta cewa dama fa harkar Boko Haram ta riga ta kassara kasuwancin arewacin Najeriya. To yanzu dan abin da irage ne fa ake gurgurawa.
Irin haka ne ku me kuke so misali gwamnati ta yi?
Gwamnatin maganar gaskiya ta bude boda. Ta bawa baki dama su shigo su yi cinikayya a Najeriya. Najeriya ba rufaffiyar ƙasa ce irin ragowar ƙasa ce da babu kasuwanci ba.
Alhaji Tijjani Sidi kenan dan kasuwa a jihar Kano. Hukumar custom ita ce hukumar da gwamnatin ke amfani da ita wajen wanzar da wancan mataki, inda jami'an ta ke sintiri domin tabbatar da umarnin gwamnati. Kuma kakakinta na ƙasa baki ɗaya Mr. Joseph Atta ya yi ƙarin haske.
Wai jami'an tsaron Najeriya za su yi abin da zai tsere mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya, abin da zai karfafa a tattalin arzikin ƙasar Najeriya, abin da zai karfafa manominmu? Kuma ka ce ba a gama da za a gama ne? Ai, karfafawa abu ne wanda ya kamata a dinga ana yi. Da kai da ni, duk abun da za mu iya yi ya karfafa manomin Najeriya abu ne wanda ya kamata mu dinga muna yi.
Yanzu kun rufe bodoji, yaushe ne za a sare za a bude su, ko kuma a shike na an rufe?
Ban gane da rufe bodoji ba. Abin da muke yi, muna na kamar yadda na maka bayani, muna yin abun nan ne musarin mutuncin kasanmu ta harkar tsaro da tattalin arziki. Kuma mu kuma nuna ma makautanmu cewa in dan su a kullun za su yi wasu abubuwa wanda zai shafe lahiya jikinmu da tattalin arzikinmu da tsaron ƙasarmu. Mu ƙasa ne mai gancin kanmu, kuma muna da izini kuma mu dauke mataki da zai tsare mutuncin kanmu da kanmu.
Na haka bodoji za su ci gaba da kasancewa a kulla har illa masha Allah.
Ai, yanzu dai kam ana nan ana samu report, ana nan ana samu yan like asiri suna nan suna gani operation da yake tafiya yanzu. Zuwa gaba ofishin mai bada shugaban kasa shawara kan harkan tsaro zai tantance wayannan report, kuma za a gan menene ya dace a yi.
Kullum tambayar da 'yan Najeriya suke shine, me yasa jami'an custom suke bari sai an shigo da kayayyaki cikin gida suke bin su? Wai ina suke lokacin da ake wuce da su daga kan iyakoki?
Yanzu kenan in police ya kama barawo sai ka ce haƙƙin police ne ya kama barawo. Me yasa sanda zai sato abin nan bai kama shi nan take ba? Shi barawo in zai nemi hanyar ya je ya aikata da wannan criminality zai gaya maka ne? Fasikori fa laifi ne da dan adam yake yi.
Ta yi watakila abin da ya sa mutane suke wannan tambayar. Jami'an custom dama hususan an tanade su don irin waɗannan abubuwa, kuma an ba su horo na musamman da training da yadda za su gudanar da irin waɗannan aiki, su gano irin waɗannan don su ɗau mataki.
Shi ɗan fasikori kudi gare shi, yana da kudi, sai ya saya handset, wayoyi misali, kankana na wayoyi na misali a ce ya saya guda 5 ko 10 don abin da yawancinsu suke yi kenan. Ya rarraba ma 'yan Najeriya mazaunin border, duk inda 'yan patrol suke wucewa, wannan kawai ya doka ya ce in za ka zo kaka biyo ta wannan hanya. Yanzu na ga 'yan custom sun za su wuce wannan hanya, in za ka zo ka biyo wancan hanya ka bollo wancan kauye. Irin wannan abu ya faru za ka blaming ka ga laifin custom kenan. Ban ce ba a samu misali a ce a cikin jami'an custom misali 100, bazan ce duka 100 suna na tsaftsaf suna yin gaskiya ba.
Masu rarrai kashin shirin da rashin tayi na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya gani. Yanzu a madadin Alhaji Jana Sidi dan kasuwa a Kano da kuma Mr. Joseph Acha kakakin hukumar custom ta Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwadi da shirya na gabatar, sai cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch. Jaridar da ya tarwato cewa yanzu ga dai ana ci gaba da cece-kuce tsakanin babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya da kuma hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta ƙasa akan kowa ke da ikon ɗaukan sabbin 'yan sanda ko kuma ladabtar da manyan 'yan sanda a ƙasar. Jaridar Punch dai ya tarwato cewa yanzu ga babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya yi watsi da takardar tuhuma da hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta aikewa wani dishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya wanda ya sa hannu wajen ɗaukan wasu kuratan 'yan sanda 10,000 bayan hukumar kula da 'yan sandan ta bada umarnin dakatar da shirin. Jaridar da ya ce duk da sa baki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi akan cece-kucen da ke wakana tsakanin rundunar 'yan sanda da kuma hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta ƙasa, hakan ya ci tura. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar ta ce yanzu haka dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira wani taron gaggawa na majalisar zattarwar ministocin ƙasar da za a gudanar a yau din nan. Taron kamar yadda mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin yada labarai Femi Adesina ya fitar da cewa za a tattauna ne akan batun kasafin kuɗi na baɗi wanda ake sa ran gabatarwa majalisar dattawan Najeriya da wakilai a ranar 30 nan, lamarin da kuma zai kasance na farko da za a gabatar da kasafin kuɗi kuɗi a watan Oktoba a shekaru da dama. Sai kuma jaridar Premium Times ta bayyana cewa akalla sojojin Najeriya fiye da 38 ne aka kashe a tashe-tashen hankula daban-daban a makon da ya gabata a Najeriya. Jaridar ta ce akalla yayin da kuma aka kashe su fararen hula 6 da kuma su ƴan bidiga guda 10, sai kuma su 16 da aka sace a sassan Najeriya daban-daban. Sai kuma jaridar Sahara Reporters, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa yanzu haka ana ci gaba da kace-nace game da zargin da tsohon Prime Minister Burtaniya David Cameron ya yi cewa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya yi watsi da ta yadda Burtaniya ta yi masa da kwato 'yan matan Chibok da aka sace a zamanin da yake kan kargar mulki. Sahara Reporters ta rawaito tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan na cewa ko kaɗan wannan zargi na David Cameron ba gaskiya ba ne, domin kuwa ya aike da wasiƙu da dama ga shugabannin yammacin Turai da na Amurka da neman a taimakawa Najeriya gano inda waɗannan yaran suke domin ceto su, amma kuma bai samu karɓar da yake bukata ba. Babu Hirshbrun, murya Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura.
Salamu alaikum, murai Amurka mai magana Abun Didi Gunza. Banzu lokacin mun ji hakikin Najeriya. Hakikanin gaskiya ina kira ga gwamnatin Janar Muhammadu Buhari. Ya sani shekara kwanana, kamar yadda Bahaushe ta cewa lokaci bai da lokacin da zai matsalakan Najeriya abin da ya kamata. Ba kulle goda a ci gaban Najeriya ba. Ba a je a tsare a ga kwastan su daga gidajen motocin mutane a cikin Najeriya ba. Yau dai Najeriya ko ina an sani. Babu rikitina, babu ruwansa, babu magani. Talakan Najeriya bai da albashi.
Assalamu alaikum jama'a, murya Amurka. To mai magana Alhaji Jasmine Adashi Kudin Andogo, Sanji Shuni Local Government Secretary Najeriya. Ina magana ne akan waya wani sakataren APC da yake za su shekara 60 suna mulki. To ko PDP da tattawa tana magudan zaɓe tana komi shekara 16, to ko APC su kuma su bari su gani shekarar nan 8 ma ɗan za su ƙare su. Saboda mu da wallahi mun zaɓe su, mun shara na mun shara mun bari mun rabin rana mun zaɓe su kuma wallahi wallahi ba su sun ci amanin mu.
Assalamu alaikum biyo da Hausa, sunana Muhammad Sani, babban rami mai shigo da kula gannin Niger State. Don kuma biyo ina so kusan min da sako na ga mai girman shugaban kasa da ministan hanyoyi Baba Tunde Rajasekula. Don Allah a kai sa ya mu mutanen da kwanta zura zuwa makwa, wallahi mutane na shan bakar wahala. Saboda gaskiya shugaban kasa ya kamata ka tsaya tun mutuncinka. Saboda mu dai san kungulan da aka ba hanyar mu da kwanta zuwa zuwa makwa gaskiya ba ga aiki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, sashen Hausa na BOA. Mai magana Garba Ibrahim Dabar Makahu Azare, mataimakin kungiyar Voice of Katagu. A Allah son jinjina wa gwamna na kauran Bauchi, Allah saka masa da alheri. Wannan bawan Allah duk kijo ne daga hawansa zuwa yanzu ya mana aikin da tun da Bauchi take ba a taɓa samun gwamna da ya kawo mana ci gaba irin bawan Allah nan ba. Muna roƙon Allah ƙara dafa masa ya taimake shi.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An sake samun wani jami'in leƙen asirin Amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa akan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Wani lauya mai suna Mark Zaid, wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu, ya tabbatar da labarin bullar mai kwarmatan na biyu din ga murya Amurka. Jiya Lahadi, 'yan sandan Hong Kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama, yayin da dubun dubatar masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan tituna suna yin biris da umarnin hana rufe fuska.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hatsi, sai kuma can an jima da misalin karfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa da Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Jimmy Cook. Mahmud Dalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.